إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو غوة الرجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ta yi daidai da 16 ga watan 2 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Al Halal wal Haram fil Islam na babban malami Dr. Qardawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 31 a cikin wannan littafi muna dai cikin gabar da muke bayani game da abin da ya shafi sutura da kuma ainihin wato ado a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a abin da ya shafi az-zahab wal harir al khalis haramun alal rijal ma'ana al-gwal ko kace zinare da al-hariri tsantsa haramun ne ga mazajen al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda malai ke cewa ko da yake addinin musulunci ya halatta wa mutane su yi ado bal ma ya nemi mutane da su dinga yin ado din sai dai kuma ya kuma hana a haramta wa mutane yin ado a karkashin fadin Allah kul man harrama zinatullah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq inda malai yake cewa nau'i guda biyu aka haramta na ado ga maza na farko shine yin ado da zinare tsantsa ko kuma zinare mafi yawa na biyu kuma sanya tufafin al-hariri tsantsa ko kuma mafi yawa mun karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda suke bayani akan hani dangane da ainihin wato waɗannan ainihin wato abubuwa sai yake cewa irin wannan al-khatam shine ma narahu indal mutarafihin yace shine irin abin da ake gani a wajen ainihin wato masu wadata ko masu mulki na ainihin wato wato alƙalami na zinare ko agogon zinare ko kuma ainihin wato laita ta abun nan ta zinare ko kuma ainihin wato abin sanya wato taba shi kuma na zinare to wannan din yana karkashin sanya ainihin wato zoban zinare amma abin da ya shafi ainihin wato at-takhattum bi-dhahab wato abin da ya shafi ainihin wato at-takhattum bil-fidda wato sanya wato zobe na azurfa wannan an halatta shi ga maza za su iya sawa bayan wannan mun karanta wato hikimatu tahrimiha 'alal rijal haramcin ko hikimar da take karkashin haramtawa maza sanya tufafin al-hariri ko kuma sanya tufafin da aka saka shi ko aka yi shi da zinare da haka muna cikin wannan mun kawo abu na farko cewa musulunci yayi nufin haramta waɗannan bangarori ne tufafi guda biyu ga maza hadafan tarbawiyan wannan wata manufa ce irin ta tarbiya wa akhlaqiyya nabila da kuma ainihin wato dabi'u wanda suke madaukaka da Allah madaukakin sarki ke so ya dora ainihin wato mazaje akai ta fuskar tarbiya da dabi'u. Shi yasa addinin musulunci shi addini ne na jihadi da nuna kuzari da karfi da nuna mazakantaka musamman ga su maza. Da haka ba a san namiji ya siffanci da dukkan wata siffa ta rauni ko siffar ainihin wato lalaci ko ainihin wato abin da ya shafi ragwanci, duk wannan musulunci baya so. Shi yasa ta fuskar gabobin dan adam Allah ya bambanta tsakanin gabobin namiji da gabobin mace, tun daga nan za ka gane lalle namiji ana son ya dinga siffantuwa da siffa ta karfi. Don haka bai dace ba ya zamanto yana munafasa yana yin gasa da ainihin wato mawaka waɗanda suke sanya tufafi su ja a ƙasa da kuma yin alfahari da kayan ado. To ina jin anan muka tsaya. Qala al-mu'allif rahimahullah thumma hunaka hadafun ijtima'i wara'a hadha at-tahrim. Malaike cewa sannan kuma hunaka hadafun, akwai wata manufar kuma da ta sa aka hana sanya tufafin zinare ko kuma ainihin wato alhariri. Akwai wata manufar ijtima'i ta zamantakewa wara'a hadha at-tahrim da take karkashin wannan haramci din. Fa tahrimu adh-dhahab wal harir, wato haramta zinare da alhariri juz'un min barnamijil islam, wato wannan wani bangare ne na shirye-shirye da tsare-tsare irin na addinin musulunci fi harbihi litarafi amma, wajen kokarin fada da kuma yakar rayuwa ta sharholiya, rayuwa ta morewa ko ta holewa. Wato wannan yana daga cikin tsari da kuma barnamiji na addinin musulunci wajen yin wato fada da yakar rayuwar sharholiya da rayuwar ainihin wato almubazzaranci. Fattarafu fi nazaril Qur'an, almubazzaranci da rayuwa ta sharholiya a mahangar alqur'ani qarinul lilin hilal, wannan kamar wato abokiyar tafiya ce ta alin hilal, wato lalaci. Lalaci na fatan gane, domin za ka ga idan har namiji ya zamanto ya shagaltu shi ma ya zama kaman mace, kullun cikin san kwalisa, kullun cikin san fike-fike da shafa-shafa da kaza da kaza da kaza, to wannan kuma za ka ga cewa a lokaci guda dole za ka samu mutum kuma rago ne, za ka samu dukkan siffa ta ainihin wato mazakantaka za ka ga bai shi da ita. Alladhi yanduru ko yanzuru bi halakil umam, wato wanda wannan kuma shine yake haifar da wato raunin al'umma. Wannan yana daga cikin abin da ke haifar da raunin al'umma, shine alladhi yanzuru bi halakil umma. Wannan yana daga cikin abin da ke haifar da raunin al'umma, ya zama mazajen al'umma ragwaye ne. To idan har mazaje suka zama ragwaye sun koma suna siffantuwa da dabi'u irin na mata, to za a waye gari wannan ya ja zuwa ga kuma lalacewa da kuma ainihin samun lalaci cikin al'umma. Wa huwa madhahirul lidh-dhulmi al-ijtima'i, sannan har wa yau malai yake cewa wannan yana nuna, yana bayyanar da wato zalunci da rashin adalci irin na zamantakewa, wato sanya irin wannan kayan masu tsada da yin tsadaddiyar rayuwa. Mutum kowane abu in zai yi sai na kolo-kolo na can karshe, a lokacin da ga mutane zibe kamar ƙasa wanda suna cikin halin kakanika, yi wani dan abu kadan yake so zai ishe shi rayuwa, a iya wannan abun da zai ishe wani rayuwa wani a rana daya, cikin awa daya ko ƙasa da awa daya sai ka kabar da wannan kuɗin wajen siyan wani abu wanda yake ko na sawa ko na ado ko na manna-manna ko na decoration a cikin gida ko na abu mai kama da haka. To sai yake cewa huwa madharul lidh-dhulmi lijtima'i, kyale mutane su cigaba da irin wannan rayuwa, su dinga narka zinare, ana yin kujeru na zama na alfarma, abin sa mukulli na alfarma, biran mutum na zinare, zoban sa na zinare, kai har taba ta samu mukami, abin kunna ta na zinare,
package gurin da ake sa tabu ita ma ta zama na zinare to ko shakka babu wannan yana daga cikin abin da zai bayyanar da rashin adalci irin na zamantakewa a lokacin da wani abin da zai ci ya gagare shi wani yana asibita 10,000 yake bukata gashi can yana cikin masifa da bala'i a lokacin da wani kuma yana kashe miliyoyin kuɗi akan abin da ba dole bane kawai wadata ce maimakon yin amfani da wannan wadatar ya abin nan kaman kaji an ce wai an kai wato antenatal an kashe miliyan 1 dan da za a haifa dai ba wani ba bature bane wanda za a haifa ba balarabe bane irin dai mutumin mutanen mu ne amma kawai sai a dauke ta wata ma sai kaji an ce tunda ta samu juna biyu antenatal din ta ma ba a Najeriya ake ba lokacin da za ta ga likita kawai sai a dauki jirgi kawai sai ya fita da ita a kai ta a dawo da ita a jirgi kawai for antenatal ina fata an gane to shine malai yake cewa wannan irin waɗannan abubuwan na daga cikin abubuwan da suke nuna kamar rashin adalci irin na zamantakewa haythu tattakhimul qilla al-mutrifa ala hisabi aktsariyatin ba'isa inda zaka samu wasu yan tsiraru suna iya yin wato rayuwa mai tsada ta hanyar siyan kayayyakin more rayuwa na kecewa wanda irin su zaka ga yan tsiraru ne in ka auna su ala hisabi aktsariyatin ba'isa in ka auna su da mafi yawan mutane waɗanda suke talakawa sai ka ga in ana irin wannan rayuwa ta jari hujja to za ka ga yan tsirarin mutane ne suke facaka suna badakala suna almubazzaranci da dukiya a lokacin da mafi yawan talakawa suna rayuwa cikin kaskanci da fatara kuma Allah madaukakin sarki cewa yayi dukiyar nan ta dinga kikkewayawa kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum kar ta zama kawai wasu yan tsiraru wasu click in kana ciki kawai zaka shana zaka samu kudi mahaukata in kuma baka cikin wannan tsarin baka ciki kawai kace kaje in Allah ya taimake ka ba kana iya shan koko ko da ba siga da safa a gidanka kai sa wa huwa ba'da zalik malai yace bayan haka aduwwul li kulli risalatin haqqin ko risalati haqqin wa khairin wa islahin sannan irin wannan rayuwar bayan haka rayuwar mutum biran sai zama na zinare zoban sa na zinare maballan rigar sa da na hannu da nauya na zinare abun sa mu kullun sa na zinare kofin shan ruwan sa na zinare mutar da yake amfani da ita ta zinare a lokacin da mutane suna cikin mawuyaciyar rayuwa wani shi kuma yana wannan to gaskiyar al'amari bayan wancan almubazzarancin da kuma rashin adalci irin na daidaito na zamantakewa to bayan haka kuma aduwwul li kulli risala wannan irin wannan rayuwar abokiyar adawa ce irin wannan rayuwar abokiyar fada ce ta kowane irin kira da ake yi zuwa ga ayi gaskiya ba a son ayi gaskiya domin ba zai yiwu ba kana kallon wasu suna ta fataka cikin kuɗi kai kuma kana rayuwa ta kaskanci kuma ka samu dama kuma a ce kai ma ba za ka yi ba da haka duk wani sako da duk wani bayani da za a yi wa mutane na su zamanto suna rayuwa ta gaskiya da gaskiya to ba zai yiwu ba kamar rayuwar da muke ciki a yanzu ta Najeriya illa man rahima rabbuk sabida kai kana kallo ka kwana da yunwa ka kwana cikin kaskanci iyalanka su kwana da takaici danka ba shi da lafiya ba yanda zaka yi ka kwana cikin sauro ka kwana cikin ainihin wato aljihunka ba kuɗi ba lafiya ba kaza ba rayuwar mai daɗi ba ababen more rayuwa kuma a lokaci guda ko a unguwar ko a kusa da kukuna kallon ga wani a ƙaton gida da inji standby ga kaza yana ta rayuwa kuma a ce wai a zo a yi gaskiya tsakanin kai da wancan shi yasa sai malai yake cewa ba'da zalika bayan wancan dan ka gane hikimar addinin musulunci da ta haramta wa mutum komai kudinsa komai mulkinsa komai kasaitarsa kada ya dinga ta'ammuli da zinare ko azurfa ko kuma facaka da kuɗi sai yace domin ba'da zalika bayan abin da ya gabata to kuma aduwwul li kulli risalatin haqqin wannan irin wannan rayuwar to fada take yi da kowane irin kira da sako da za a isarwa mutane na su zama masu gaskiya wa khairin da kuma alheri ko kuma mutane su zama masu adalci sannan wa islahin da kuma gyara zamantakewar mutane. Ina fatan gane lokacin da wani shishi kadai yana rike da ko ya dafe madafin iko, wannan ya sa ya mallaki kudin da miliyan mutum miliyan ɗaya za su iya rayuwa mai kyau, rayuwa ta yanci da ita, amma shi kadai ya tattare ya rike, kuma yana kallo yana so ya ji dadi. Shi ba wai sai ya kai irin wayancan ba, ai za ga wasu kasashen za ga abubuwan manyan ai su ma suna an san suna da kudi, amma akalla an daidaita yanda shi talaka da ma bukatar sa ya samu abin da zai ci, ya samu abin da zai sha, ya samu muhalli mai kyau, ya samu ainihin wato lafiya mai kyau, ya samu ilimi mai kyau, shi ne abin da ya dame shi, a gyara masa hanya kenan, su kuma su je su yi ta mulkin su, shi abin da ya dame shi kenan. Amma an takure an matse, abinci baya samuwa cikin sauki, ababen more rayuwar nan duk ba sa samuwa cikin sauki, a lokacin da ga wasu kana ta kallon su suna ta shige da fice da su da ƴaƴansu da matansu da duk wanda suka shafe su suna ta facaka da kuɗi, me yasa ba za su samu kidnappers ba? Dole wani ya palle ya shiga cikin daji, duk wanda ya gani mai kyakkyawan mota kawai ya dafe shi ya ce wallahi sai an bashi kuɗi. Duk wani kira da za ka yi wa mutane na su zama masu gaskiya, to ai ba kama hanyar gaskiyar ba. Za ka ga wannan irin wannan rayuwar da ake yi, to fada take yi da a zauna lafiya. Irin wannan rayuwar da ake fada take yi, irin wannan rayuwar ta wasu ƴan tsiraru rago kuma suna cikin azaba, to za ka ga irin wannan rayuwar wato tana fada da dukkan wani kira da za ka yi wa mutane su zama masu gaskiya. Shi yasa in ka je masinja ma ya samu dama su yi cuta, masinja. Jilina a ofis shi ma in ya dan samu dama shi ma sai ya abun nan, mai ba da kati a asibiti in ya samu dama sai ya cuta, saboda abin da zai sa ya yi gaskiyar babu. Wal qur'ani yaqul, alhalin alqur'ani yana cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Allah ya ce wa idza aradna, idan muka yi nufin an nuhlika qaryatan, mu jefa wata alqarya, mu jefa wata kasa cikin tashin hankali da bala'i da rashin nutsuwa, mu jefa su cikin halaka, amarna mutrafiha, sai mu bada dama ga masu wato masu susa farcen susa, mutraf kenan, mutrafiha, sai mu bada dama ga masu farcen susa ko saboda mulki ko saboda kuɗi, sai mu ba su dama fafasa kufiha, su dinga yin fasikanci, su dinga ketare iyakokin Allah a cikin wannan kasar. A bada dama mutane su dinga ɗiban kuɗi, kuma su dinga wato alfasha da wannan kuɗin, Allah ya ce fa haqqa alaiha alqawlu, har zuwa lokacin da alqawlu, alqawarin Allah na azaba ya tabbata akan wannan alƙaryar, Allah ya ce fa damarnaha tadmira, sai mu halakar da su halakarwa. Da aka irin wannan tsarin abu ne da ya kamata al'umma ta tashi ayi ta addu'a, kuma ayi ta kokarin roƙon Allah ya kawo canji. Amma rayuwar wasu ƴan tsiraru a su samu dama su yi ta facaka duk gurin da ka sani na masha'a, kai baka da kosisi, me zaka je kai a gurin? Hatta kayan mayan nan da muka gama karatun su a can masu tsada ina zaka sha? Sai dai irin namu mutum ya zamanto 50 wasu 60 wasu 60, shi bai ji dadin kasirar duniya wal akhirah, shi bai ji daɗi ba a duniya kuma ya je ci uban duka a lahira. Zalika huwa al-khusranul mubin, ko kayan mayan za ka ga sai dai ya sha kashin kadangare ko ya sha sholisho, amma irin wancan da za ka gansu masu kuɗi da yawa, ina yake kuɗin din yanda yake so ya hata dan kwayar da yake so ya jangale din, to sai dai ya jangale da irin na talakawa, irin wannan ya role ya ji yanda yake so, yanzu ina ya isa ya shaki kokan, ba shi bane yake sha. Duk wuraren da kake kallo manya-manyan mall-mall da ake buɗewa, dan shi ake buɗewa? Ba dan shi ake buɗewa ba. Duk wuraren club-club da kaga ana ta bubbuɗewa, mutumin da cikinsa kaman na safe bai ci mai kyau ba, da rana ma bai samu ba, da daddare kuma tuwo ne, in shi ma ya samu, to shi ne ya ga kuɗin da zai je club? Na fata an gane. Da haka za ka ga dama duk wannan guraren masha, in ka je za ka manyan masu kuɗi ne, ko ƴaƴansu ko wanda suke da alaka da su, ko masu mulki ko wani abu mai kama da haka, su ne dai a guraren. A mawaki a dinga falle rafa ana ta lika masa, ana ta lika wani harin rike shi ake, saboda kuɗin ya yi yawa da yake zuba, to ba shi ba gada ya yi ba, ba kasuwanci ya yi ba, kawai shi ma haka ya kakkara zirka kawai ya wawusa. Kuɗin da mutane da yawa za su amfana shi, shi kaɗai ya zama tururuwa. mutum ya tattare abin da shi da ƴaƴansa da jikokinsa da dinsa duk sun musu yawa Allah sun musu yawa ba ya tattare a lokacin da in ka shigo lungunan mu irin waɗannan ka shigo unguwanni abu sai baka tausayi mutane malan kaga washta alar ra'su shay ba sabida talauci mutane duk sun furfura ta kama su ba wai furfura ce ta tsufa ba irin ta su mala yau ce kawai in gaya ma kaga ana taiwa mutum hon malam baka gani ne ha sai ga mutum abun nan malam duk mutane sun zama a sha'asa a gabar mala a fata an gane a lokacin da kuma wasu in tsiraru suna rayuwar su mai kyau suna kaza suna kaza suna da abubuwan su to shi yasa Allah ta'ala ce idan yana nufin al'umma da sharri da bala'i to irin wannan yanayin yake haifar musu karshe kuma sai ga ba mafita Allah ya kiyaye Allah ya kawo mana canji wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin Allah ta'ala ce ba mu aika da wani mai gargadi ba cikin wata alƙarya illa qala mutrafuha face masu farcen susa a cikin mutanen alƙaryar face sun ce inna bima ursiltum bihi kafiruna hatta masu adawa da wa'azi fa ba fatalakawa bane to ashe akalla dai ya zo ya ji qala Allah ya dan ji magana aljanna ya dan ji sa'ida dai ko ya dace sallah mai kyau ya azumin nafila ya wane ne ko a dace a ta ina fatan gane da haka za ka duba duk inda ka ga inda ake wa'azi ka duba ba ku yi hakuri ba na ce da talakawa bane an fahimta amma da wuya ka ga masu mulki ko masu kuɗi suna halarta guraren karatu ƴan tsararu ne kuma ko tarihi ka karanta za ka ga duk mabiyan annabawa galibansu za ka ga talakawa ne masu kuɗin ciki saboda waɗannan abubuwan da kake kallo to kamar yanda Allah ta'ala ya gaya mana wa ma arsalna ba mu taɓa aikawa ba fi ƙaryatin cikin wata alƙarya min nadhirin na wani mai gargadi mu ce je gargadi mutane farkon wayanda suke faɗa da malamai ko masu wa'azi ko ainihin wato annabawa to za ka ga al-mutraf ne mawadata masu mulki masu farcen susa su ne farkon wanda za su ce inna mu saboda ga kuɗi ga mulki ga duniya inna mu bima ursiltum bihi game da abinda ursiltum aka aiko ku da shi kafiru da mun kafirci ko bi lisanil hal ko bi lisanil maqal ko kuru a fito a faɗa da baki ko aiki ya nuna haka wata tibiqan li ruhil qur'an dan dabbaka ruhi irin na alqur'ani harrama annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kulla mazahiri tarab duk abinda ke bayyanar da sharholiya da fataka shine ainihin wato atarab duk abinda zai bayyanar da fataka saboda ba za a zauna lafiya ba mutane suna kwana da yunwa cikin kaskanci wasu kuma suna ta fataka suna watsi da kudi a ba a zama lafiya shi yasa ko da kudin to a taimakawa mabukata wani abin da zaka yi an nasassare to dawo sai ka ga ka warware wa mutane da yawa matsalolinsu kuma kai din ma an zaka ji dadi to yi shi sai kada ya zama akwai fataka a ciki fi hayatil muslim a rayuwar musulmi kada musulmi ya zamanto ainihin wato mai fataka fa kama harrama adh-dhahaba wal harira kaman yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta zinare ko gwal wal harira da al hariri ala rijal ga maza harrama ala rijali wan nisa'i jami'an isti'mala awani adh-dhahabi wal fidda haka musulunci ya haramta wa maza da mata gabaki ɗayan su su amfani da kwanuka ko kofunan zinare ko azurfa saboda kasaita za a aurar da ita ƴar shugaban ƙasa ce ko ƴar gwamna ko ƴar sarki ko ƴar wata wani hamshakin mai kuɗi a ce a je da ita wani kamfanin gwal a yi mata kayan ɗaki na gwal ana da kuɗin musulunci ya haramta har macen an haramta a yi mata kofi ko cokula na zinare ko ludaya na shan wani abu na zinare an haramta kama sai a ce kamar yanda bayanin zai zo wa ba'da hadha wa dhak mala yace bayan waccan matsala ta farko ta hikimar haramta zinare da azurfa da kuma wannan ta biyu da muka faɗa ta haramta zinare da azurfa sai ce hunaka atibarun iqtisadi sannan kuma akwai wata wato wani hangen ta fuskar tattalin arziki shine iktisadi hunaka banda wancan kuma akwai i'tibarun wani i'tibari wani abun lura iktisadi na tattalin arziki lahu wazunuhu kadalika shima yana da nasa ma'aunin me yasa malam yayi fada kai ce fa inna dhahaba domin gold din nan da kake kallon sa a duniya huwa rasidul alimi lin naqd shine wato kudi ko arziki tsakatsaki na canjin kudin kowace kasa in kana da shi ba kasar da bata jin yaran gold babu duk inda kaje da gold in dala ce yanzu nan ka ne ka samu daloli saboda kana da gold kana diran saudiya da gold riyalai zaka ta gani suna ta zuwa kana shiga inda suke amfani da pound sterling da gold yanzu nan ka ga pound sterling kana ta kiran sa ta'ali yana zuwa kana shigowa Najeriya da gold to yanzu nan ka ga nerori ɗan Dubai a cikin rafa rafa suna ta zuwa gold ya shiga ya fita duk ya kawo maka kuɗi dan haka kasantuwar shi gold wani kamar intermediate ne a tsakiya yake yana kokarin kuɗi kaza shi yasa za ka ga kana karanta babun zakka ita shari'a abinda ta sani kuɗi ba dala bace dala takarda ce tana wakiltar gold da azurfa naira ka da kake amfani da ita wannan takardar tana wakiltar zinare ne da azurfa pound sterling yana wakiltar zinare da azurfa euro yana wakiltar zinare da azurfa doce yana wakiltar zinare da azurfa rufi yana wakiltar zinare da azurfa duk wayannan kudaden suna wakiltar zinare ne da azurfa ba su bane kuɗi kawai ka rike takardu ne kawai amma wakilai ne na zinare da azurfa shi yasa duk shekara kasashen musulmi suka tashi sai an kalle yaya darajar zinare take yanzu duk kilogram daya na zinare yana daidai da naira nawa sai a ce misali duk kilogram daya misali yana daidai da naira 50 to sai a ce idan daidai da 50 to 50 sau 20 nawa kenan na'am miliyan daya 50 sau 20 miliyan daya ko to let's say a ce misali wato nisabi na bana naira miliyan daya ne ba fa ita naira ce ta yi kanta wannan kima cewa in ta kai miliyan daya a'a zinaran aka kalla duk kilogram daya nawa ne 50 to 50 sau 20 nawa miliyan daya to sai a ce yanzu Najeriya in kudin ta kai naira miliyan daya to kudin ya isa nisabi ya cire zakka sai kuma a dauki wannan zinare da azurfa din sai a tafi da shi a wace kasa ce nan makota a tafi da shi Niger sefa ko to su kuma sai a je a kalli duk kilogram daya yana daidai da sefa nawa to shi kuma da wannan za malaman su zasu fitar da fatawa to yanzu bana nisabin zakka a kudin Niger na sefa shine sai sefa ta kai sefa kaza ita ce take daidai da nisabin zakka domin ita ce ta yi daidai da kilogram 20 na zinare misali haka kowace kasa shi yasa malam yake ce to abinda ya zama yana da wannan muhimmancin da shi ake canje-canjen kudin kowace kasa kuma shikenan sai a zo a yi tamammanna shi a cikin gida shikenan kawai wani sai kawai a narka masa shi amma kofuna da cokula wani dan duniya ma ya ce wai a yi masa abar kunna taba ko kuma a yi masa abin nan da shi abin da yake da irin wannan muhimmancin ina fata an gane ma'ana banda waccan illolin to kuma ka dawo ta wannan bangaren muhimmancin sa ya kai shari'a ta haramta almubazzarantar da shi ta wasu hanyoyi da ba ta nan ya kamata ya dinga zirarewa ba ina fata an gane yawwa fala yanbaghi isti'maluhu fi mithli al-awani aw quliyyi ar-rijal sai ya ce dan haka baya kamata baya dacewa ai amfani da shi zinare ko azurfa fi mithli al-awani a ce za a dinga irin misalin kwanuka na zinare kofuna na zinare aw quliyyi ar-rijal ko kayan kawa na maza kaman zobe kaman glass abun frame na glass ko kuma ainihin wato agogo ko abun nan wato na button na wuya ko na hannu ina fata an gane to duk ire-iren waɗannan kaga bai dace a ce an yi amfani da su ba saboda waɗannan hikimomin da muka ji a kalla wajen guda nawa uku nan gaba ta fito hikimatul ibahati linnisa, to sai kuma malam ya dawo dan ya balance, sai ce to kuma wace hikima ce ke karkashin halattawa mata su sanya kaya na zinare, ta sa a wato dan kunnan zinare yayi, ta sa ta zuba sarka ta naira 200 ko 250 mai nauyin kilogram kaza, sarka a zuba mata awarwarayenta na zinare ko ai mata zobba na zinare, ita aka ce an halatta shi dai namiji kai ya shiga takara da ita, dan shi sunansa namiji, ita kuma sunanta mace. Na fatan gane. Da haka me can mun ji hikimar haramta shi ga maza, to nan kuma menene hikimar halattawa mata su sa zinare? Wa innama tasna al-islamun nisa, musulunci kawai ya kebe ya togace mata ne min hadhal hukum, daga wannan hukuncin, mura'atan li janibil mar'a, la'akari da bangaren mace ita kuma, wa muqtada unuthataha, da kuma irin abinda yake hukunta kasantuwarta ta ya mace, wa ma fuddirat alai, da irin abinda aka halice ta a kansa, min hubbiz zina, na kaunar ado. Allah ma haka yace awa man yunashau fil hilya wa huwa fil qisam ghayru mubin, in an zo rigima ma aka ce me ya faru, sai ta rude, amma in ta ranga da ma kwalliya sai ka kidi. Haka Allah yayi ta, na ba ta gane. So saboda haka awa man yunashau, yanzu nan ana rikici, kuka za ta sa, in an ce ta yi bayani kuma nan ma sai ta rude, ba ta iya fito da bayanin dalla, amma yanzu gogan yana tsayawa sai ma lecture ta awa uku. Na fata an gane. A tsaye da shi gaban mutane ka ganshi yana zanzara ido, kuma yana ta zankulo magana yana bayani. Na fata an gane. To kaga suna da bambanci. Shi yasa aka ce wa muqtada wa ma fuddirat alai, da abinda Allah ya halicci ita mace akai, min hubbiz zina, haka Allah ya yi ta. Sai dai in bata samu wata hakura. Yawwa, ko kuma ta samu wani kidahu mai kyadi ta aura, da haka yayi kauradi, ya ki siya mata kayayyakin kayan kwalliyar. An fahimta yanda shi kawai yayin wanka ya zura rigarsa daidai sai ya dauka ita ma haka take, shi yasa kullun fada suke, to ba ado, ba kwalliya, ba hoda mace, yanzu a ce kamfanin hoda su tafi yajin aiki, ai mata an jika musu aiki, yanzu a ce ba jagira, ba gazal, ba jambaki, ai al'amarin ai ina ba gani, ko ƴan kananan sun tashi, ai ba koya mu kawai za ga yarinya, abba hoda ta kare, yarinya ya karama tana ce maka hoda ta kare, kamma a fara koya mata, za ga wani lokaci uwa tana can tana aiki, za ka je ka same ta shauna jambaki ta ditta dadda, haka take idan ka ita, haka Allah ya yi ta. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa aw man yunashau fil hilya wa huwa fil khisam ghayru mubin, ala an yakuna hammuha, akan ita himmatta tana kasancewa ne min wato alakai, Allah ya kuna hammuha, kawai abinda ba a so kada himmatta da niyyarta ta kasance, min zinatiha, daga caba adan da tayi, igra'ar rijal, dan ta ja hankalin maza, kuma wanda ba mijinta ba, wannan shine haramu, ta zamanto kawai adan da tayi kawai ta fito ne dan ta yodari maza ta ja hankalin su, to anan ne ita ma kwalliyarta da zabban da ta sa da sarƙoƙin da ta sa da awarwarayenta na zinare, to nan kuma ta aikata haram. Amma idan ta rayuwa a cikin gidansu, inda iyayenta, babanta da babarta da yayyinta da ƙannanta suke kaiwa da komawa, ba laifi ta taba adanta ta take a cikin gidansu, ko kuma mata aure ce ta zuba waɗannan abubuwan na gwalagwalai ta yi zauna dan mijinta ya gani, ko kuma biki ne nasu na mata, isu mata ba namiji, ta zuba dan ta nuna Allah ya mata wadata ko ya wadata mijinta ko babanta, ta sa abubuwa na zinare, wannan babu komai time to time. Nana Aisha tana yi hakan har ara tana yi, ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ado ta mayar. Na fata an gane, dan kasancewa mata da ado, to gaskiyar magana a hada suke, ba sa rabuwa. Sai dai ko wani yanayi da aka shiga ko ya sa, ko kuma kawai shekarun ritaya ta yi kawai a tattara, shi ma an ka samu tsohuwa mai kokari ba ka gani, za ta sa ya mutu lallan nan mai dungulmi, tsohuwa ta fada a kwata, bata yadda ba kuma ta sha dan wato abin nan kwalli, in kana da kakakkawa yayya wanda zaka bata yadda abin nan, ai har yanzu zaka da turaren ta malam ko ga an mata kunshin ta, ba ta so ta zauna ba kunshi, ta tsufan ma ba, amma bata hakura ba, to ballantana wanda take dama akan gaba take tana kan kuruciya, kawai kada ya zama adanta tana yi ne dan tai attraction din maza, wannan shine kawai illata ta caba ado kawai ta fito ita ba aikin maka ba, tai ta dawafi tai ta safa da marwa a cikin unguwa ka ganta a wancan line ba aikanta akai ba, haka kawai ta caba ado so take yan mata dan yi dariya kenan kawai. A to wannan shi kuma kaga akwai matsala. Wa itharata shahawa, da kuma motsa sha'awar matasa, kawai ta caba ado ta sa kaya masu kyau, ta sa kaya na ado da kwalliya masu jan hankali, kawai ta fito ta dinga wucewa dan ta tayarwa mazaje sha'awa, to anan ne mace ta aikata haramu. Haramcin niyyar ta ce ta sa abin ya zama haramun, ba abin da ta yi adan da shi ba. Duk da cewa a adan akwai wanda musulunci bai yarda da shi ba, yana can gaba wallan zai zayyana mana su. Ina ba ta gane. Wa fil hadith, ya zo a cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito cikin musnad dinsa, hadisi na 19578, wanda suka fitar da shi kuma sun ce isnaduhu jayyid, hadisin isnadin sa mai kyau ne. Imam Tirmidhi ma ya rawaito shi a cikin al adab, hadisi na 2786, kuma ya ce hadisi ne hasanun sahihun. Haka Imam Nasa'i a cikin az-zina, kaga wani Imam Nasa'i hawa wani babu yayi sunan sa babu zina, babun da zaka shiga ka ji maganar jagira jambaki da gazal da fankeke da turare da kayan ado, an fahimta? Yayi wannan babun yace a hadisi na 2526. Kuma Ibn Khuzaima ya inganta hadisin a cikin, wato Ibn Khuzaima hadisi na 1681, kuma lafazin nasa ne. Haka Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo shi a cikin Ghayatul Maram shafi na 84, wato daga Abi Musa. Hadithin yana cewa ayyu mamra'atin ista'tarat, duk matar da ta fesa turare, famarrat ala qaumin, ta wuce ta gaban mutane, li yajidu rihaha, kawai don su ji kanshinta. Wa yake cewa fahiya zaniya, to mazinaciya ce, kenan za a rubuta mata irin laifin wanda ta yi zina. Duk wanda ta sha turare, ta fesa turare kawai don ta wuce a ji cewa turaren da ta sa ba karamin turare ba ne, mai tashin kamshi don mutane maza su ji kanshinta, fahiya zaniya. Wa kullu ainin, duk idan da ya bita da kallo zaniya shi ma mazinaci ne, kaga ta cuta ta cutar, ta cuci kanta kuma ta cuci wanda ya bita da kallo. To kaga mace ta yi ado ta fesa turare ta biyo kan titi, a to wannan kuma ta aikata haramu. Ita dama inda aka ce ta yi dabdalata a cikin gida ne, waje kuma to bai halatta kowane irin kato ya ganta ba. Shi yasa aka ce in za ta fita sai kuma rob, ko da ko in ta shiga gida in ta dage za ka ga malam kamar India ta sha ado, ashe kuma hijabi ne diya rufe ta. To haka ake so, in za ta fita ita wannan kwalliyar tata tana da tsada, tana da muhimmanci, tana da martaba, sai an biya sadaki ake ganinta, sai kuma iyalanta ita kadai, iyayenta da ƴan uwanta. Amma duk wani gaye da yake kan kwalta ko yake kan kwalabatin layinsu, wallahi ba zai gani ba sai ya biya sadaki. Su matan sun kasa fahimtar haka, sun kasa fahimtar hikimar musulunci. Duk da za su yi haka, wallahi duk da yanzu kun yi aure matasan nan, amma kana zaune kowace iri za ka ganta ta yi shiga ta kaniya, kana kan kwalabati malam ka sha bakin gilashi, ba irin wanda baka gani. Abi da kaga shikenan, kaga baka, kaga fara, kaga lukuta, kaga siririya, kaga wacece, duk kaga an ce su rufe jikin su. Wannan shi zai sa duk wanda yake so to sai ya je ya dan yan murya, an yadda ya zo, sannan ayi abin nan duk da sai gaba dadewa mutane suna ta aure. Ta fata an gane. Wa qala ta'ala muhaddiran lin nisa, Ubangiji ta'ala ya faɗa yana mai tsawatarwa ga mata, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, Allah ta'ala yace kada mata su dinga buga kafafuwansu dan sun sanya takalmi mai tsini ko mai ƙara, kwas kwas kwas, dama tafiyarta ba irin ta namiji bace, walaysa dhakaru kal untha, sannan kuma ga wani irin takalmi mai wani irin amo da yake isar da sako har cikin kwakwalwa. Jin wannan zai sa duk hankali zai waiwaya ji waye yake irin wannan tafiyar, dama an san dai mace ce, so saboda haka wace iri ce. To Allah ta'ala ya tsawaci mata ya ja musu kunne, da kada su sanya duk wani abu da zai dinga ƙara dan ya nuna gasunan sun taho kuma domin wannan abun ya ja a gane abinda suka boye na adansu shi yasa Allah ta'ala ce wala yadribuna kada mace ta sanya munduwa yanzu ba tunda ba a sa munduwa din ta kafa ce to tunda ba a sa yanzu zai kace irin takalmi mai tsini dai da suke sa ko takalmi mai ƙara to kada mace ta dinga buga kafafuwanta liyulama dan a gane ma yukufina irin abinda suka boye min zinati hinna na adansu libasul mar'atil muslima to wai ita mace musulma ya suturarta ya tufafinta ya kamata ya kasance wa qad harrama al-islamu 'ala al-mar'a mala yace haqiqa musulunci ya haramta wa mace an talbasa min al-thiyab ta sanya kowani iri na nau'in tufafi yasifu da yake sufanta ta wa ma yashifu da abin da yake sharashara amma ta hatahu ana ganin abin da ke karkashin sa musulunci ya haramta wa mace ta sanya duk wani kalar tufafi shadda ce lace ne atamfa ce material kowane irin nau'in tufafi na mata musulunci ya haramta mace ta sa tufafin da yasifu yana sufanta wa ma yashifu amma ta hatahu da kuma wanda yake sufanta yake sharashara ana iya ganin abin da ke karkashin wannan tufafin minal jasadi na jikinta komai tsadar wannan kayan in ta aikata haka to wallahi ta sani ta taro mace ta saba wa Allah madaukakin sarki ina fata an gane in tai haka to ta sani lalle ta tsokani fushin Allah iyaye su kula mazaje su kula yayu su kula wannan bala'in da musibin da kuncin rayuwa da muke ta gani fa taba Allah fa ake yi fa ta gurare da yawa fa hankalinmu ya tafi muna ta ganin azzaluman shugabanni za shugabanni ne ba kai ma kana da matsala fa ka ki gane kai kana da matsala shi yasa kullun kana kallon wani ne mai matsala in yana da shi kai ka bincike kanka baka da matsala kana ina yarka ta fito da irin wannan kayan a matsayin ka na uba da annabi yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ina kai a matsayin ka na uba ce uwa kuna ina fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ka siya wa yarka kaya amma ai fici-fici da kayan ai fici-fici da shi ya zamanto wato ya zama fitat tudin bayanta ana gani tudin kirjinta ana gani hammatarta an wawashe kuma daga gidansu ta fito ko kuma a'a mata aure ce ma ta sa kowannan kayan kuma ta fente fuskan nan tas kuma ta sa cingan tana ci wa mithluhu ma yuhaddidu ajza' al-badan misalin irin wannan kaga kenan kaya mai sharashara kya iya sawa daga ke sai mijinki yayi amma kuka ce ba ku sa kayan ba ku je can ku karata ina fata an gane amma dai in ba mijinki ba to akwai sassan jikinki da haramun ne wani mahaluki ya gani ko da iyayenki ne sai dai da larura saboda ita al'aura mace hawa ce akwai irin wuraren da aka ce za a iya bari babanta zai iya gani wanta kaninta ire-iren waɗannan wanda Allah ta'ala ya lissafa su cikin suratul nur ina jin karkashin wannan ayar ma wa qul lil mu'minati yaghdudna zuwa karshe ina fata an gane sannan akwai kuma wanda ita kuma mughallaza ce sai mijinta kawai wa mithluhu haka misalin irin tufafin da musulunci ya haramta wa mace ta sa ma yuhaddidu ajza' al-badan shine irin tufafin da yake iyakance gabobin jikinta za iya gano ga iya inda kaza dinta ya tsaya ga iya tudin kaza dinta ga kaza dinta to irin duk kayan da yake siffanta gabobin jikinta bangare na jikinta to shi ma musulunci ya haramta wa ya mace ta sa wannan kayan komai tsadarsa komai arhasa iyaye su sauke wajibinsu akan iyayensu mazaje sauke haƙoƙinsu akan matayensu haka yayo kuma suna da nasu wato abin nan malamai dama ana nan ana ta yi kullun abin da zaka iya yi shine kai wannan bayanin mutane su kuma su je su dauka su aikata
wa bi khassatin mawadi'al fitnati minha musamman ma wuraren fitnata
kuma za ka ga yanzu har kwararrun likitoci ina likitoci kwararrun teloli ake da su wayanda wayannan wuraren masu fitina sun iya fito da su an bayyanta yace kasadayin kamar mamanta wal khasr da kuma ugunta war radif da kutirinta wa nahwiha da makamantan irin waɗannan kuma su ne wuraren da ake matsewa a tsuke su a bayyanar da su ba hijab ba komai haka za ta fito daga gidan iyayenta ko daga gidan mijinta haka za ta fito babata tana kallo kila ma babanta ya gani shi ma yayyinta dai suna kallo in mata aure ce mijinta shi ya siyo ya bada kudin aka dinka kuma ya ganta za ta fita unguwa a haka ko ta dawo daga unguwa a haka ya ganta so ma yake a ganta a haka dan a san ya karce kala ya more wa mata na ba ta gani Allah ya tsare وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يادو تكين صحيح البخاري حديثي دق أبي هريرة الله يكارى مسيدة قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي سنفان من أهل النار لم أرهما من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي أقوس كالولين يموتا akwai wasu samfura na ƴan wuta manzo Allah ya ce ni ma ban gansu ba ta fuskar wahayi Allah ya sanar da shi akwai wasu samfura na ƴan wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam arahu ma ban gansu ba kenan har zamanin sa sai dai tunda annabi ne aka yi masa wahayi aka gaya masa abin da zai faru cikin al'ummar sa yace akwai wasu samfura na ƴan wuta akwai wasu nau'o'in ƴan wuta lam arahu ma ban gansu ba na farko yace qaumun wasu mutane ne ma'ahum siyatun suna da bulalai ka aznabil baqar kamar jelar shanu murtuka murtukan bulalai yadribuna bihan nas suna dukan mutane da su malam a cikin baka sai yace isharatun ilal hukami dhalama wannan maganar ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana yin ishara ne zuwa ga azzaliman mahukunta azzaliman shugabanni alqusa masu busasshiyar zuciya ba tausayi ko misqala zarra a ada ash-shu'ub makiya talakawa cikin alamomin da annabi ya faɗa za a samu wayannan shugabannin baka cikin kamus din su ko kadan karka dauka duk abin da kaga sun dauki mataki kai su ya shafa amma an kai ya taba wannan kuma kai ya shafa ba ka cikin lissafin su ko kadan hanyoyin takurawa hanyoyin musgunawa hanyoyin zalunci salo salo kusfa kusfa duk sun zani a dauke hankalinka a zalunce ka a tunkuda kana ta wayyo wayyo su kuma suna nan suna ta ta'adun su saboda aka baka ka zauna lafiya zaka farga da to me duniya take ciki ne wai a ina muke yanzu ina muka nufa to sai a dumautar da kai a doke ka da bulalan mai mulki ba lalle bulala ba ko talaucin nan da kake kallo da ake zane mutane da shi kinko sarkin karfi ba ga mutane yanda suka shiga wani yanayi ba like yeah so saboda ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wannan isharar yace za a sa yace ɗan wuta ne ni ma ban gansu ba amma za a wayi gari za su bayyana ko sun bayyana ko kuma sai nan gaba wallahi ta'ala alam amma dai kaji nau'in wayannan shugabanni azzalimai wanda za su dinga zalunta talaka ba gaira ba dalili kawai matsalar ka kai talaka ne shine kawai laifin da kai na ba to ba gaira ba dalili mana Allah kiyaye walisa'un shi sa can karshe mallai yace kai ka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta bayan hijabi an nuna masa wannan zamanin da muke ciki a can gaba zai gaya mana mallam yake cewa wani sa'un mun ji wancan samfurin na farko sai ce da kuma mata shi sa tunda annabi ya faɗa wallahi sai an yi wallahi sai sun bayyana duk yanda mai wa'azi zai wa'azi tunda annabi ya ce za su bayyana sai sun bayyana wani sa'un domin Allah ya alƙawarin sai wuta ta cika ɗan aljanna sai sun shiga aljanna bayan da ka iya duk wa'azinka masu shiga wutan nan Allah ya alƙawarin sai sun shiga Allah ya tsare mu manzo Allah ya ce wani sa'un da wasu mata kasiyatin ariyat sun sa kaya amma tsarara suke domin ai mun faɗi me sutura take a can baya Allah ya gaya mana cewa qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha Allah ya ce dalilin sa tufafi guda biyu ne hikimar sa kaya duk wani kaya da ka sa shadda ce yaji duk kayan da ka sa babbar riga ce jallabiya kowanne irin kaya in bai baka wannan abubuwan guda biyu ba kaya bane duk irin atamfar da zaki sa da duk irin style din da za a yi mata duk leshin da zaki sa da duk irin style din da za a yi masa in bai cika wannan kaidojin guda biyu ba da Allah ya faɗa cikin suratul a'raf ba kaya kika sa ba hikimar sa kaya dan ka zama mutum ba dabba ba ka zama mutum ba mutum mutumi ba shine sai ya zama kayan ya rufe tsiraici kuma ya ma kyau shine yuwari sawatikum warisha ya zama ya karfa tsiraici in aka kalle ka lalle mutum ne kai sosai ka fita daga cikin duniyar dabbobi kin fita daga cikin da'irar dabbobi sannan gurgudo kayan yayi kyau kayan yayi kyau ba matsala bane matukar ya rufe tsiraici ina fata an gane to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga su sun sa kaya ariyat amma tsarara suke dan abin da ya kamata kaya yayi su bai musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu milat karkatattu ne sun riga sun karkace wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun karkace wa daidai mailat masu kokarin karkato da hankulan mutane zuwa gare su ba sa so su halaka su kadai duk wanda take shiga ta fitina ta tsiraici ta rashin mutunci ta shigo cikin al'umma wallahi tallahi abokin mutuwa take nema wanda za su tafi ta jahannama take so su ta samu dan annabi ya ce mailat su sun riga sun kauce dama sun karkace mumilat masu attracting karkato da hankulan mutane a zo wuce mutum yana tuki da mota kamar zai hatsari yana ta kallanta wani yana waya ga yayi pasta shi kadai kamar ya zama gunki kawai yayi pasta ta zo wucewa ina fata an gane ru'usuhunna sadaqa annabiyul karim manzon Allah yace kawunan su ka asnimatil bukhuti kai ka ce tozar raƙumi ne alma'ila wanda ya karkata malan kansu ya sha nadi ita ba limami ya juma'a ba amma ta tuma abin nan kan nata yayi kato yayi tsini ta can baya ru'usuhunna Allah manzo Allah yace kawunan su in kaga bayan an yi shigar ta tsiraici sannan shi kuma kan style din da aka yi wa kan ko gogore ne ko kuma wani irin daurin dan kwali ne wani irin style ne kan da za ka ganshi karo kan ka asni matil bakot a cuci maza ne ko to kaga a cuci maza ka asni matil bakot ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa ga a cuci maza an fahimta sai kana koyar da yara za ka ga in an zo irin abun nan din da za ka ga malaman su mata suna ta fito ma da abubuwa wallahi malam wata abubuwa ne ake ta tumawa ake ta a sa kaza a sa kaza a sa kaza akwai lokacin da aka ce sun yi yayin sa kofi ma sai a nannade shi ma kofin manzon Allah ya ce la yadkhulna aljanna ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha wallahi ko kanshin aljanna ba za su ji ba kuma ka bar yarka ta dinga yi annabi ya ce ba za ta shiga aljanna ba ko kanshinta ba za ta ji ba to kai yanzu in ta je ba ta shiga aljanna ba kai kuma kana ina tsammanin ka kai kuma salin alin za a ce wuce ka san sai kai bayanin me yasa ta zama ba za ta shiga aljanna ba ko kanshinta in matakkace shi ma sai kai bayani an ce kullukum ra'in ciwon da aka baka kai in kai haka ta faru in kuma kai iya abin da zaka iya yi abin ne ya zamanto yafi karfinka ko kuma kaman yanda yaran suke in akwai tsare-tsare da dokoki a gida sai a sa a cikin jaka lafiya Allah ta fito wani lokaci wal hijabait eh wani yake cewa wal hijabait wal niqabait an kuma a tabait to in kaje Kaduna zaka dinga gani irin wannan ga hijabi har kasa da niqabi amma za ga ta dafe bayan dan a taba hijabait niqabait a tabait Allah kiyaye eh Allah kiyaye
wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza
ka ko san ko a nan duniya idan abinci ya zama abinci ana iya jiyo kanshin sa daga nesa wani lokaci kana shigo anguwa zaka kai wallahi wani kanshin soyayye nake ji wallahi ko daga ina ne haka to ballanta na kanshin na aljanna manzon Allah yace kanshin aljanna ana jiyo shi tun daga tazarar tafiyar kaza da kaza amma su su ji kanshin ba za su ji ba ballanta na su shiga aljanna lokaci yayi ba dinga ga ya
wa innama ja'alna kasiyat wa innama ju'ilna kasiyat li'anna thiyaba alayhin
an ce sun sa kaya an ce musu kasiyat me yasa li'anna thiyaba alayhinna saboda akwai kayan ba wai fitowa tai wato tik ba ba fitowa tai ba komai a jikinta ba ta sa kayan
wa ma'a hadha tare da wannan kayan fafahunna ariyat
manzo Allah ya ce wallahi tsarara suke tare da cewa kasiyat ta sa kayan amma annabi ya ce tsarara take saboda abin da ya kamata kayan yayi na rufe tsiraici bai ba dan haka daidai ne da a ce tsarara take
li'anna thiyabahunna
saboda kayan irin wayannan matan kuma wallahi hatteloli sai an dinga yi musu wa'azi su ji tsoron Allah abubuwa ne ta ko ina iyaye su shigo ciki malamai har da hukumomi ba duka saboda fushin Allah guda ɗaya fa ba za fa mu iya ba fa abu ɗaya in aka tsokano Allah wallahi tallahi in ya saukar da bala'i ba za a iya ba kuma ita matsalar fitina irin wannan Allah ma ce ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba ku ba wai wanda suka jawo ta kade za ta shafa ba
li'anna thiyabahunna la tu'addi wazifatas satr
saboda kayan dai da suka sa baya bada aiki irin na sitir cewa baya sitir ce jiki
liriqatihi wa shafafatiha liriqatiha wa shafafatiha saboda sirantakar kayan da shara-sharan da kayan yayi fatasifu ma tahtaha kaya ne da yake sufanta abin da ke karkashin sa zaka iya ganin wandan da aka sa a ciki zaka iya ganin brazier da aka sa a kalata da komai zaka iya gani shine ma'ana tasifu ma tahtaha abin da ke karkashin kayan in ma ba a sa wani abu ba in fata jiki ne zaka gani fa aktsaru malabisin nisa fi hadal asr
kuma abun takeici shine mafi yawan kayan mata a wannan zamanin inji mala
ka aktsari malabisin nisa kamar yanda kaga mafi galibi mafi yawan kayan da mata karka dauka yan mata kai har da matan aure shine mafi yawan kayan su fi hadal asr a wannan zamanin wal bukht annabi ya ce kansu ka asni matil bukut al-bukut nau'un min al-ibn wato shi al-bukut nau'i ne na al-ibul raqumi idhamul afnima
shi kuma raqumi ne wanda tozan sa mai girma ne
shabbaha ru'usuhunna biha ko shubbiha ru'usuhunna biha an kamanta kawunan su da irin tozan raqumi normal yanda size din kai yake in akwai gashi an yi kitso ko kuma ba a yi ba ya bambanta da irin yanda annabi ke sufantawa irin yanda kai yake
yanda Allah ya yi shi da gashin sa da komai to su wannan ya musu kadan sai sun ƙara kumbura shi yayi girma yayi tsawo kaman tozon raƙumi lima rafa'na min shu'urihin saboda abinda suke dagawa na gashin kansu ala awsadi ru'usihinna a tsakiyar kawunan su ko a tashi wani abun nan haka ya abun nan yayi tsini ta sama wannan fassara ce da Imam al-Qurtubi ya fada kama fil fatih al-bari kaman yanda yazo cikin ainihin wato fatih al-bari mujalladi na 10 shafi na 375 wa ka'annahu sallallahu alaihi wa sallam kai kace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanzuru kamar yana gani min wara'il gaibi ta bayan gaibu kai kace yana gani min wara'il ghaib ta bayan gaibu ila hadha zaman izuwa wannan zamanin da muke ciki to na ganin an ce lokaci yayi wa ka'annahu sallallahu alaihi wa sallam sai mu tashi na wa ka'annahu sallallahu alaihi wa sallam abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.